Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri a yau Alhamis 9 ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa Lasin ya kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsaffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan Taliban suka tarfe su. An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh.
Kanin labaran kenan. Kwalejin ƙwararru na yammacin Afirka sun bude taron kwana uku a garin Maiduguri don tattauna koma bayan da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar ciwon taɓin hankali da ake fama da shi a shiyar, da ƙwararru ke bayyana cewa
an mutum koda ya warke na gaban jikinsa da ya ji ciwo, amma yana bibiyan ta'addanci da ya fuskanta a zuciyarsa zai dade bai koma cikin hayyacinsa ba. So ɗaya daga cikin matsaloli da muke fuskanta kenan kafin faruwar wannan ta'addancin, gaskiya ba kasafai bane muke ganin su a cikin mutane masu zuwa asibiti.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin majalisar sarakunan gargajiyar jihar Niger na shawo kan matsalar barace-baracen almajirai masu karatun allo.
To dama shi babban makasudin gyara da zai faru a cikin harkan karatun alkurani, wato tsangaya kenan, su ne sarakuna. Dama aikin su ne.
Sai kuma shirin domin iyali da ke nazarin gudunmuwar da mata a jamhuriyar Niger ke bada wajen shawo kan cin zarafinsu a yanayin tashin hankali. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa Lasin ya kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya, lambarin da ka iya jefa ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana. Dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya, Antonio Guterres ya shaida wa 'yan jarida. Dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma kafin hakan ya samu, ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa don kawo daidaito a kasuwannin abinci da makamashi a duniya domin rage hawa farashin kayayyaki, kuma akwai buƙatar samar da kuɗaɗe da za su taimaka wa ƙasashe matalauta da al'ummomin da bala'in ya shafa. Babban sakataren ya shiga tattaunawa ta bayan fage wajen ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar da za ta ba da damar fitar da abinci da Ukraine ke samarwa ta hanyar tekun Bahrum cikin aminci da tsaro, da kuma fitar da abinci da takin Rasha zuwa kasuwannin duniya ba tare da cikas ba. Jiya Laraba, Attorney General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da ƙwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gillar baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas. Yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage raɗaɗi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa, waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'ummar Uvalde, in ji Garland. Amma ma'aikatar shari'a za ta iya amfani da ƙwarewarta da 'yancinta don tantance abin da ya faru da kuma ba da shawara zuwa gaba. Harin na ranar 24 ga watan Mayu a makarantar firamare ta Rob da ke Uvalde a jihar Texas ya yi sanadin mutuwar yara 19 da malamai 2 tare da raunata wasu da dama. Wannan dai shi ne hari mafi muni da aka kai a makaranta a Amurka cikin kusan shekaru 10. Galan ya yi magana kafin ya gana tare da mambobin tawagar da ke gudanar da mahimman bitar abin da ya faru na martanin 'yan sanda game da harbin kan mai uwa da wabi. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsaffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan Taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi, shi ne tsohon babban jami'in da ya koma ƙasar. Mutuncin mutum yana cikin ƙasarsa, ina jin daɗi da alfahari a ƙasata, in ji Wardak tare da jami'an Taliban guda 2 a gefensa bayan da ya sauka jiya Laraba a filin jirgin saman Kabul. Daga cikin tsaffin jami'an da suka koma kasar ta Afghanistan cikin kwanaki 10 da suka gabata, akwai tsohon mataimakin ministan sufuri, daraktan kamfanin wutar lantarki na gwamnati, jami'in hukumar tsaron kasar, har ma da kakakin ma'aikatar tsaron kasar, wanda ya shafa shekaru yana kiran taliban makiyan Afghanistan a lokacin da yake bada bayanan mutanen da taliban take kashewa.
To kada ai nisa, nan gaba kadan Muhammad zai sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da taron kwana uku da kwalejin kwararru na yammacin Afirka suka bude a garin Maiduguri don tattauna koma bayan da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar ciwon taɓin hankali da ake fama da shi a shiyar, da kwararru ke bayyana cewa tashe-tashen hankali ke haifarwa, kamar yadda wakilinmu a jihar Borno Haruna Dauda Biyu ya labarta mana.
Kwalejin kwararru likitoci ne yammacin Afirka sun bude wani taron kwanaki uku a garin Maiduguri don tattauna irin matsalar da cutar COVID-19 ta haifar da kuma matsalar tabin hankali a wannan shiya, an dai samu karuwar masu tabin hankali sakamakon irin rigimun da aka yi fama da shi shekaru 13 da ya gabata, wanda wannan kwaleji ne yammacin Afirka ta kira wannan taro don magance illar ta'addanci ta haifar lafiyar hankalin jama'a. Wannan taro ya samu halartar manyan likitoci daga nan gidan Najeriya da kuma kasashen ƙetare. Wannan shugaban asibitin masu fama da ban hankali Professor Ibrahim Wakawa ya karin haske game da wannan taro kamar haka.
Akwai matsaloli da mutane da ba kasafai bane muke lura da su. Alal misali akwai abin da ake ce post traumatic stress disorder, akwai kuma abin da ake ce depression. Post traumatic stress disorder ne kaman abin da ya ma zuciyan karauni ka daddi kana bibiyan shi a cikin zuciya. So kaga an mutum koda ya warke na gaban jikinsa da yaji ciwo amma yana bibiyan ta'addanci da ya fuskanta a zuciyarsa zai dade bai koma cikin hayyacinsa ba. So ɗaya daga cikin matsaloli da muke kanta kenan kafin faruwar wannan ta'addancin gaskiya ba kasafai bane muke ganin su a cikin mutane masu zuwa asibiti yana. Sannan na biyu, alal misali mutum ya rasa iyalansa, ya rasa komai da yake da shi, ba kasafai bane mutum zai dawo cikin hayyacinsa. Duka wayannan wai su damumuwa ne da muke gani a cikin jama'a. Da wannan course din insha Allah aka kammala zamu koyi yadda zamu shawo kansu, sannan kuma zamu ga matakai da zamu dauka da zamu ba ma gwamnati shawara yadda za a shawo kansu koda sun taso nan gaba.
Ko zamu iya sanin adadin mutane ne suke kwaya register suna irin wannan matsala halin yanzu a wannan shiya?
Na'am, a wannan shiya daga 2019 zuwa yanzu 2022 mun ga mutane kusan 13,300 ko fiye da haka, ma domin wannan record din na baka zuwa December 2021 ne, ana ganin zuwa yanzu zai fifi da haka. Kafin wannan ta'addanci ta Boko Haram ta yi kamari, muna samun mutane daga kasashen makwabta kamar Niger, Chad da Kamaru, har wayansu ma daga Central Africa, kai har Gabon muna samun marasa lafiya. Amma gaskiya yanzu zuwan su ba kamar na da bane. Yanzu dai da aka samu da ci gaba bangaren tsaro, muna samun mutane daga Niger da Chad, ban fara ganin su har yanzu daga Kamaru da kuma Central Africa da Gabon ba.
Shi ma Professor Muhammad Arab Alhaji shine shugaban asibitoci na jihar Borno, ga kuma abin da ke cewa wajen taron.
To za su zo ayi bayani abubuwan da muka gani kwanakin ba shekaru 13 a Borno nan, mun san ya taba mutane da dandama. So a wannan taruwa za a bayyana mana abubuwan da ya kamata mu yi, kuma mu tabbata cewa zai taimaka ma jama'a da kuma likitoci da kuma nurse da sauran mutane wanda suka lura da wannan mutane da wanda suka tabu da ko ciwon kokolwa ko kuwa ciwon da ya taba irin rashi da mutane suka yi samu da su.
Shi ma Dr. Sadiko Jabafindar na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro, ga kuma abin da ke cewa.
Kowa kaga wannan abin ya faru da shi, wato abubuwa ne ya zama sai mutum ya samu yadda zai lura da kansa. To za ka ga muna bayar da kokarinmu mu ga cewa duk abin da za mu yi musu mu ga mun rage musu nauyin wannan wahala. So wato shi ciwon damin hankali wannan ba wani abu ne wanda wasu ne yake damun su, a'a kowa zai iya kama shi.
Za a yi kwashi kwanaki uku na sanin irin girman matsaloli jama'a ke fama da shi sakamakon tashe-tashen wannan hankula, don kuma hanyar da za a bi don magance irin wannan matsala. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad ya sake shigowa da cigaban labaran duniya.
An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka, Brett Kavanaugh. Hukumomi sun ce an kama Nicholas John Roski, mai shekaru 26 da haihuwa, a kusa da gidan Kavanaugh da sanyin safiyar ranar Laraba a Maryland, kusa da Washington DC. A cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar, wasu jami'an tsaron Amurka biyu da ke gadin gidan Kavanaugh suka hango Roski bayan da ya isa a motar tasi. Daga nan Roski ya kira ma'aikatan gaggawa ya gaya musu cewa yana tunanin kashe kansa kuma yana tunanin kashe Kavanaugh. Yana cikin yin wayar da ma'aikatan a lokacin da aka kama shi. Takardun kotun sun ce Roski yana ɗauke da akwati da jaka da ke ɗauke da bindiga, alburusai, wuka da sauran wasu kayayyaki. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa haɗarin kamuwa da cutar ƙyandabiri a cikin ƙasashe da ba taɓa samu ba gaskiya ne, inda ta tabbatar da kamuwa da cutar fiye da 1,000 a irin waɗannan ƙasashe. Shugaban hukumar lafiya ta duniya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta ba da shawarar yin allurar rigakafin ƙwayar cutar ba. Ya kuma ƙara da cewa ba a samu rahoton mace-mace ba sakamakon ɓarkewar cutar. Tedros ya shaida wa taron manema labarai cewa haɗarin kamuwa da cutar ƙyandabiri a cikin ƙasashen da ba taɓa samu ba gaskiya ne. Cutar da ake ɗauka daga jikin dabbobi zuwa mutane ko mutane zuwa dabbobi tana yaɗuwa a cikin mutane a cikin ƙasashe 9 na Afirka, amma an ba da rahoton ɓullar cutar a cikin watan da ya gabata a wasu ƙasashe, akasari a Turai, musamman a Birtaniya, Spaniya da Portugal. Tedros ya ce fiye da mutane 1,000 ne da aka tabbatar sun kamu da cutar ƙyandabiri yanzu an kai rahotonsu ga WHO daga ƙasashe 29 da ba su da cutar.
Labaran duniya kenan kuka saurara da Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. To bari kuma mu tabo batun almajiranci a Najeriya da ya jima yana ɗauka hankalin al'umma sakamakon gararamba da almajirai ke yi kan titina suna bara da ke zama da hatsari ga rayuwarsu. Lamarin da ya sa majalisar sarakunan gargajiya ta jihar Niger ƙoƙarin haɗa hannu da malaman tsangaya domin shawo kan matsalar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana.
Majalisar sarakunan gargajiya a jihar Niger, Nigeria, ta sha alwashin haɗa hannu da malaman tsangaya domin shawo kan matsalar yawan barace-barace daga yara ƙanana da ke makarantun allo a jihar. Wannan matsala dai ta daɗe da zama ƙarfen ƙafa da shugabanni suka yi ta ƙoƙarin shawo kanta a yankin arewacin Najeriya. A wata ganawa ta musamman a tsakanin sarakunan gargajiya na jihar Niger da kuma ƙungiyar malaman makarantun tsangaya a jihar Niger, sun ce ko shakka babu akwai bambanci a tsakanin almajiranci da kuma yawon bara. Shugaban majalisar sarakunan jihar Niger, Esunufi Alhaji Yahaya Abubakar, ya ce samun wannan kungiya zai taimaka matuƙa wajen magance matsalar yawon baran mai matuƙar zubar da kima ta yankin arewacin Najeriya.
Kimu sun ci yayi dadda almajiranci, amma da musulunci bai yadda da baranci ba. Ya koya zama mana kaman abu alada, ruba ya fi a samu ɗa ko ya fi yaya da ce na so da zai samu ilimi da sake shi daga nesa da je wani guri shinsa mai dubai da mishi ba.
Shugaban kungiyar makarantun tsangayar a jihar Niger, ambasada Abubakar Sadiq mai turare, ya ci fatar su samun gyara a cikin waɗannan makarantu na tsangaya.
To dama shi babban makasudin gyara da zai faru a cikin harkan karatun Alkur'ani, wato tsangaya kenan, su ne sarakuna. Dama aikinsu ne, mu ga tsarin da muka kawo. Na farko, a kiyaye mutuncin malaman karatun tsangaya. Na biyu, mu gane su wane ne almajirai, su wane ne ba almajirai ba, ta hanyar tantance su waye almajirai a jihar Niger.
To shi ma dai tsohon shugaban mulkin soja a Nigeria General Abdulsalam Abubakar ya bayyana bukatar ganin ana daukar nauyi na yaran da ake kaiwa a makarantun Allon.
Idan an kawo yaro makaranta, iyayen yaro da suka kawo shi makaranta dole ne su kawo wani gudunmawa da wanda malam ana so malam ya zauna ya karanta, domin malam shi ma fa yana da iyali, yana kuma da nauyi da ke kansa. A sabili da haka, in ana so malam ya zauna ya karantar da yara, dole ne kamar yanda ake bada albashi na an dauki mutum aiki, dole ne iyaye su samu abin da za su ba malam wanda zai gyara kanshi.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida na Batsari, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka hoyi ba minene duniya, minene dadin duniya, minene duniya, minene dadin duniya.
Ku gane wani abu, aqidunmu ko ku al'adunmu na nan ba karamin kumiya bane ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga hali. Wani sai ga inda ma mutuwa yake kamun a ce ga abin da ya same shi.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, shirin ya karbi bakuncin shugabar kungiyar kare haƙƙin mata kuma ƴan majalisar dokoki a jamhuriyar Niger Nana Jibi Haruna Mati domin nazarin rawar da mata za su iya takawa a jamhuriyar Niger a yunkurin shawo kan matsalar tsaro da ta assasa fiyade a duk fadin kasar. Madam Nana ta fara bayani kan tasirin amfani da mata a fagen gaga lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau.
Zan gaya muku, amfani da mace a cikin yanayi na yaƙi, amfanin yana da ma'ana biyu. Ma'ana ta farko, ana iya yi alal misali don a wulakantar da mazan da ke gurin su gane cewa ga irin mutanen da suke aiki tare da su, ko ga irin mutanen da nake son cewa za su tunkara a cikin yakin. Sannan manufa ta biyu wani abu ne wanda suke so su nuna ma su matan, ya zama dole ne koko su ga gwada ma duniya muke iko koko mun ci ku yaki koko an yi kaza. Duk wannan wani abu ne wanda ya kamata a yi lissahi da shi. To a misali abin da ya faru a yankin Talabiri, ko da yake har yanzu dai sai dai mu yi muku aiki da abin da jaridu koko abin da irin masu bincike suka gai, yanda rahotanni suka gai, amma gaskiya abin ya wuce haka nan, saboda yanda su suka bada labari bangaren a ce su wanda aka auka ma da su kuma wanda aka tunguma da zancen kusan abin ya sha bamban. Amma a dunkule mu abin da muka rike a matsayin mu na kungiyoyi, ya auku ba daidai bane, dole a yaki kuma dole a kan abin, kuma dole a dauki mataki insha Allah.
Mai saurare, watakila idan ya shi irin yanayin da matan da aka yi fada yake fadawa cikinsa na damuwa din nan, watakila za a yi fahimtar ainihin tsanani ko kuma munin wannan al'amari, wannan ɗabi'a ta fade. Kamar waɗannan irin cikin wani yanayi ne za a iya cewa irin waɗannan mata ke fada.
Hasbunallah. Zan ba ku wani labari in magana fa'i kuke magana akai. Ni ina tunan al'amarin fade wanda ya girgiza ni a rayuwa ya riske ni ne a mara'i, wani lokaci wanda kungiyarmu take tallafa ma mata da kananan yara dangance da irin yanayi na rayuwa ko ma abin da suka shiga. Wata mata ta taba tunkaro ni a matsayinta na mahaifiya wadda ta mallaka ma diyarta ne, wata kenan yarinyar tana zama gidan kakarta ne lokacin da mahaifiyarta ta samu aure, sai ta hita daga mara'i ta je Najeriya ta yi army. To ke kaka sai kika amfani da yarinyar hurin bangaren sana'o'i da ake wannan talatala da muke sun da al'ada ne mu a wurin mu mara'i, ke kaka sai kika amfani da wannan yarinyar da sauransu. To wurin wannan tallan yarinyar mangwara take saidawa, kuma an sani a mara'i fa da mu ƴan mata za su tafiya su siyo mangwaro su azo akai su taho. To da aka da cikin wannan abin ne me nake so in ce, yaran wasu suka tare su ita har Allah ma yasa kadara ta sa aka cabke ta da sauransu su suka yi mata fadi. Yanzu da suka yi mata fadi haka aka samu ta kamar daga inda suka yi mata fadi zuwa inda aka samu ita yarinyar kusan kilo 11 sanda da aka yi bincike da sauransu kilometer 11 suka tai suka yadda ta. Kuma wani wuri ne wanda suka gyara suka yi bukka yaran ne kanana su ma suke aikin. To haka dai idan kamar wannan da zancen ya zo ga kunnan mahaifiyarta sai ta dauko mata takanas ta zo nan gidan kakar ta ce ita sai ta kai kara kakar da aka yi wadda take jiye yarinya ita ta aza mata kuka na cewa ba za ta kai kara ba. Ku gane wani abu aqidinmu koko al'adunmu na nan ba karamin kumiya bane ake shiga cikin wannan lokacin da aka shiga halin karka mini magana ki lahiya da sauransu wani sai ga inda ma mutuwa yayi kamun a ce ga abin da ya same shi. To ku diba fa irin cin zarafin da aka yi masa amma saboda wai menene hujjar su yarinya yar shekara 11 ce wai dan kar gobe ta tashi ta rasa mission army sun hi gane musu cukuttu a kihiddo mata haƙinta da a ce an tashi gobe ta samu army ba. Kaga irin yanayi na daya kenan. Yanayi na biyu magana kiyon lafiya ko magana lahiyar yarinya. Ni a yau ina son in san yarinya nan ta zama saboda a lokacin ba abin da bamu yi mata ba na lallashi na lallaba na ta kwatanta mana ya akai. In ta zo da ta ce sai wane ya rike hannuna sai wane ba ta iya kurta da bakinta ta gani ta ce an yi kaza ko kaza na ta yi kaza sai kuka saboda irin an riga an kare da ita a rayuwar da sauransu. Kenan kaga wani bangare ne wanda yarinya karama nake maka magana da bata lalanci duniya ba wanda bata bata da wani nauyi akan ta da sauransu. To yanzu in ka zo da mace isassa wadda an tashi wani safiya wani bima ana samun ta da ta riga ta fara rayuwarta ta iyalinta tana da miji tana da iya tana da sirkai tana da sauransu sai a samu irin wannan rayuwa ta same ta. Zan gaya muku wani abu. Ai mace a barganin wani abu. Kaga ban san wani kalma zan amfani da ita ba kadan abin nan din mai saurare na amma da a ce mace mai sai da kanta dan ta samu abin duniya irin akwai su da yawa matan da zaka neme su ka basu kudi siyar da kai. To mata masu zaman kansu ko su aka yi ma wannan anti zarafin su mace ai in tayyar da ta bada kanta ko ga mutun nawa ne haka nan ne tana da yanda za ta yi ta kare kanta ta ci gaba da rayuwa. Amma in har da rashin yardar ta katin kare ta to bakin cin zarafi da wulakancin da kake iya majansin ya mace kenan. Kuma kamar yanda na gayi ne ka raba ta na farko da yarda da kanta ka raba ta da son kanta da kanta sannan kuma ka raba mutane da son ta mutane da yarda da ita mutane da ganin kima ta a matsayin ta na diyamace kenan kusan ka tsida mata rayuwa ne kak mafi aksarin su suna gai kara a ce an dauki rayuwa ta da a ce irin wannan abin ya auku gare ni kuma jama'a sun shaida akan wannan.
A matsayin ku na kungiyoyi da ke kokarin kare haƙƙin mata kuma da kokarin taimakawa mata su samu madogara ta rayuwa akwai wasu hanyoyi da kuke bi domin watakila tunkarar gwamnati da irin waɗannan maganganu saboda da irin waɗannan matsaloli.
Abin na farko da nake so a ƙara mai sauraron mu ya ƙara ganewa irin wannan matsalolin in suka ce malarin zaman ba a iya tunkara su kamar ba a iya tsara su ko a wannan din su a dauka musu mataki kamar suke abkuwa kamar matakin da ake iya dauka guda ne lokacin da za a cewa akwai rashin tsaro wurin to a san an dauki mataki kan kare mata shine wannan mataki. Amma in har ana iya risko al'umma cikin wani yanayi na yaki to gaskiya dan a samu irin wannan abun ba wani abu bane kenan mu ma mun yarda duk irin matakin da gwamnati zai dauka wani abu ne wanda sai an jajirce kuma an sa irin kokari da duk irin abubuwan da ya kamata saboda a ce an yi tsaye akan wannan al'amari. Sannan abu na biyu shawarar da muke bada a matsayin mu masu karewa koko masu kokarin abin nan din kare haƙƙin mata shine cewa lokaci yayi na wannan al'amarin ya bar zama boye a rayuwar mu. Al'amari ne wanda tabbas akwai shi in har ana ci gaba da boyewa to yaushe aka samu damar waye ma mutane kai har a dauki mataki. Zan ba ku misali alal misali kamar irin wannan sai kamar genocide irin na Rwanda da aka yi da sauransu ai kun ga kikishin kiyashi da aka yi ma Rwanda da sauransu ai kun ga yau nan da shekara nawa da aka yi shi amma har yau ana shari'a akan mutane ko su bangaren ma masu kariya da su wanda suka kawo hari din ana irin wannan shari'a to in ba a waye ma mutane kai ba a dauki mataki na waye ma mutane kai akai to gaskiya kuma waye kan ma bangare biyu waye kai ga al'umma baiwar Allah wadda ita ce ake iskowa a fasketa sannan kuma waye kai ga su masu irin a ce irin sojojin mu da suke kula da wa'annan al'umma su ma waye musu kai cewa to kai irin alaka irin kaza da kaza ta shiga tsakaninku har ma a zo a ce an yi kaza to aka samu irin wannan bangaren na waye kai to muna ga cewa za a rage irin wannan al'amari da yake daidai fuskanta al'umman mu
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau idan kuka biyo mu a mako mai zuwa Za ku ji yadda shan miyagun kwayoyi ke taka rawa a wannan mummunar ɗabi'a ta yi wa mata fyaɗe. Kafin nan, a madadin 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jibi Haruna Mati, da kuma wakilinmu Silabin Muna Barma da ya ba da gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Sau madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa tilas ne a kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya. Lambarin da ka iya jefa ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana. Dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya. Antonio Guterres ya shaida wa 'yan jarida dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Jiya Laraba, Antonio General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da ƙwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gilla baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage raɗaɗi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'ummar Uvalde, inji Garland. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsaffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan Taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi, shi ne tsohon babban jami'in da ya koma ƙasar. Mutuncin mutum yana cikin ƙasarsa, ina jin daɗi da alfahari a ƙasata, inji Wardak tare da jami'an Taliban guda biyu a gefensa bayan da ya sauka jiya Laraba a filin jirgin saman Kabul. An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh. Hukumomi sun ce an kama Nicholas John Roski, mai shekaru 26 da haihuwa a kusa da gidan Kavanaugh da sanyin safiyar ranar Laraba a Maryland. Kusa da Washington DC, a cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar, wasu jami'an tsaron Amurka biyu da ke gadin gidan Kavanaugh suka hango Roski bayan da ya isa a motar tasi.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin na ƙasa ba kasawa ba na Silamun Muna Barma. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da masu rayuwa da wata lalura ke badawa tsakanin al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni a madadin dukkan alheri ke muku fata alheri.